Mai saurare barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin daga Laraba. Daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Zaben Najeriya mai cike da tarihi ya samu shigar matasa da dama inda aka zubar da wasu jigajigan 'yan siyasa a zabukan da suka gabata. Sai dai bayan watanni 9 da kammala wannan zabe, bangaren shari'a na ci gaba da zartar da hukunci. Inda aka tsige akalla gwamnoni 4 daga jam'iyyu daban-daban zuwa yanzu. Wasu na mamakin yadda lamarin shari'ar ke tafiya da kuma nuna babu ruwanta da bangaren jam'iyya. Duk da yake wasu na daga ayar tambaya da tunanin kamar ba a hukuncin kan doka. Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba dalilan da suka sa kotunan tsige gwamnoni 4 zuwa yanzu. Idan muka fara da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wanda aka zaba a ranar 18 ga watan Maris, ya sha kaye tun a kotun sauraron kararrakin zabe inda aka bayyana Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben. Kotun karkashin jagorancin mai shari'a Oluyemi Osadebe ta tsige gwamna Yusuf ne a ranar 20 ga watan Satumba, inda ta soke ƙuri'u sama da 165 saboda rashin sa hannun hukumar INEC ko hatimi. A kotun ɗaukaka ƙara ma hakan ta faru, inda aka tabbatar da wannan hukunci. Mun ji ta bakin wani masani shari'a kan gaskiyar abin da ke cikin shari'ar da wataƙila ya kamata mutane su fahimta.
Sunana Barista Umar Isa Suleiman, lawyer mai zaman kansa a nan jihar Kano kuma mai sharhi akan abubuwan da suka danganci shari'a. A gaskiya ba wani abu bane sabo ga mu wanda muke kallon abubuwan da suke faruwa a fannin shari'a kuma muke cikin ta. Gaskiya domin na farko abin fahimta shine ita kotu hukunci take yi, babu kuma ita kotu babu maganan wai ta yi zalunci. Domin me ai abu ne yake a bude, kai ka zo ka faɗa, wane ya zo ya faɗa, sai ta duba ta tantance ta ga cewa to ga abin da ta fahimta ta yi hukunci. To haka kotu take, musamman ma idan ka duba shari'ar Kano, abu ne wanda yake a bude, babu wani kiso da kwarkwata da wani zai ce an yi. Menene me yasa muke cewa haka? Shine kowa ya gani yadda aka rika zuwa ana barin magoya bayan kowace bangare su shigo su ga yadda ake gudanar da shari'a. Aka gudanar da shari'a, mutanen da suke da korafin cewa su a ganin su ba a yi musu daidai ba wajen gudanar da zabe suka gabatar da shaidun su. Haka su ma hukuma da ta shirya wannan zabe ta ce ba za ta gabatar da shaida ba. Jam'iyyar NNPP ita ma ta gabatar da shaidarta, haka kuma shi ɗan takararsu ya gabatar da shaidu guda biyu, kotu ta yi hukunci. Haka kuma ba su gamsu da wannan hukuncin ba, suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara wadda ta yi zamanta a Abuja. Haka suka shigar da takardunsu wadda muke kira da Turanci notice of appeal, wato dalilansu na ɗaukaka ƙara. Kotu ta yi duba ta kuma yi wannan hukuncin nata. Saboda haka in dai a bangaren shari'a kake ko kuma mai sa ido ne a kai, ba sabon abu bane ba. Je kaka dawo idan mun koma baya ba tun yanzu ba, za mu ga yadda kotuna suke ba da hukunce-hukunce ga abu iri ɗaya, amma kuma kowanne da irin hukunci da za a yi. Kuma kowanne kundi na gudanar da zaɓe da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya shi ake amfani da shi. Ba zan iya kwatanta maka, akwai lokacin da aka yi tabbadakalar shugabanci a jam'iyyar PDP tsakanin makarfi da tsohon gwamnan Kaduna kenan da kuma tsohon gwamnan Borno wa yake da suna shi, aka yi ta wannan. Mun ga irin tsiran hukuncin da suka rika fitowa daga kotukan Najeriya.
Yanzu kamar a bangare na Kano, me za a iya cewa wanda bangaren Abba da NNPP suka yi ba daidai ba, da kuma bangaren Gawuna da abin da kila suka yi wanda shine doka ta kalla?
Ba za mu ce wai sun yi ba daidai ba, a shari'a ba a cewa ba daidai ba, domin me ai ka ɗauki masu kariya, akwai lauyoyi gangaren. Kana gani ma fa a appeal din nan Olani Fekun SAN aka ɗauko ya kuma gabatar da wa'innan abubuwa. Mu kawai abinda muke magana shine fahimtar kotun da ta yi wa sashi na 177 na kundin tsarin mulkin Najeriya, inda abinda ta ɗauko yanzu shine a'a ba maganar wai jam'iyya tana da dama ta ɗauko duk wanda take so ba. A'a, jam'iyya sai ta yi duba da kundin tsarin mulkin Najeriya, take cewa a'a, shin lokacin da aka zaɓe shi shin ya cancanta wato eligibility kenan shin ya cancanta domin kallon da kotun tai kenan a wannan shari'a na jihar Kano
wasu na ganin kamar bangaren gawunan ana bada misali da in har za a ce jam'iyya za ta shigar da ƙara ba ta dan takara ba to kamar tunda shi ma jam'iyyar NNPP ta yi nasara me zai hana a ba jam'iyyar NNPP nasara ta ba ko ba da dan takaran ba
a'a ai kundin tafikar da zabe na Najeriya ta shekara ta 2000 ita ta kawo wannan fasalin na cewa dan takara idan an gudanar da zabe dan takara yana da dama ya kai ƙara na cewa bai gamsu ba haka jam'iyya tana da dama ta kai ƙara idan ba su gamsu ba haka jam'iyya da dan takara suna iya haduwa a lokaci dai su kai ƙara a tare sauraka dai zai iya yiwuwa ba tare da dayan ba domin me ai baka samun takara sai akan doren jam'iyya sauraka jam'iyya tana da dama ga wani misali da zan baka anan an gudanar da zabe a jihar Kogi inda dan takarar jam'iyyar SDP wato Murtala Adaka yace ya ga abin da ya faru amma shi ba zai ci kotu ba amma jam'iyyar sa yanzu haka ta ranka ya zuwa INEC na cewa ta ba ta takardun dukkan za ta shirya domin me ita jam'iyya a karan kanta za ta kai kara
kamar za a iya cewa menene inda ita NNPP ta yi ko kuma shi gwamna Abba yayi ba za su fuskanci wannan tasgaro a kotu ba
eto babu yadda za a ce an gudanar da zabe bayan an gudanar da zabe an tafi gaban kotu ya zama da cewa mutumin da yake korafi ya kai shaidu wajen guda 30 da wani abu kai kuma wanda ka gudanar da zabe ka ce ni ba zan kawo shaidu ba kai kuma on the other side ka kawo shaidu ba su mutum biyu zuwa uku ba to kaga dole akwai wasu abubuwa da ita kanta al'alan za su duba bayan haka akwai wasu takardu kuma da aka bar su suka wuce dole ne mu faɗi wannan akwai wasu takardu wadanda aka kyale su suka wuce duk da cewa a fahimtar lauyoyi
kamar ya waɗanne takardu suka wuce kenan
alal misali waɗannan takardu na ƙuri'u 160 da wani abu da aka ke an kyale su an wuce sun wuce ba tare da an soke su ba yana da kyau a ce an yi suka akan waɗannan takardun
kamar su lauyoyin abban kenan
kwarai da gaske akwai abubuwan da ke cancanta a ce an kyale su sun wuce ba akwai abubuwan da zaka tashi wanda muke kira alo kenan ka ce ina da objection ina da suka akan takarda iri kaza da iri kaza to in ka duba akwai hukuncin ko hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi ai ta yi magana akan wannan me yake da suna ƙuri'u da aka yi wannan inda take cewa tunda har ba a yi soke su ba to kaga ai sun samu gurbi kenan
yanzu me kake ganin shi gawuna zai iya kila fuskanta a kotun koli kamar in aka tabbatar da wannan hukunci nan kai tsaye ne za a tabbatar da sabon gwamna ko kuma sai an jira wani lokaci da za a shata
ai ba sabon abu bane a cikin tafikar da zabubbukan Najeriya wanda ya faru a jihar Osun ya faru a jihar Bayelsa ya faru a jihar Edo wanda idan ka da kuma Kogi wanda idan ka lura zaka ga cewa zabubbukan da ake ya bambanta ya fita daga cikin jerin gwanan tafikar da zabubbuka a Najeriya tsarin shine idan har kotun koli ta yi hukunci ta ce ka tabbatar da wani kaza wanda ba shine gwamna ba to INEC za ta zo ta shirya bashi wato takardar sakamakon cewa shine yanzu gwamna daga nan kuma sai a sanya lokacin da za a rantsar da shi wannan kenan amma idan har a kotun koli aka tabbatar da abba lokacin zabe ba zai saba ga wasu lokutan zabe ba domin abin da yake faruwa shine idan har an ce an sabu sabani an samu sabon gwamna ko ta tabbatar da shi ko wani abu to kundin tsarin muke tafikar da zabe sashi na 180 zuwa sashi na 187 ya yi tanadin cewa kowane gwamna idan an zabe shi sai ya yi shekara 4 to idan ka lura watannin da aka ci na wa'ina abubuwan su ma za su so su ci wa'ina wa'inan lokuta don ya cika shekaru 4 cikin.
Barista Umar Isa Suleiman kenan lauya mai zaman kansa a jihar Kano. A jihar Zamfara kuwa sai da aka je kotun ɗaukar ƙara ne ta tsige gwamnan na PDP Dauda Lawal Dare inda ta bayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba. Tunda farko ya yi nasara a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe. Sai dai Bello Matawalle na APC sun kalubalanci hukuncin. Kotun ɗaukar ƙara ta bayar da umarnin sake gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin Maradin, birnin Magaji da Bukuyum. Bari mu ji ta bakin barista Bello Galadi kan batun jihar Zamfara.
Sunana Bello Galadi, tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Zamfara. Ba ka ga mataki na farko na abin da ya shafi shari'ar jihar Zamfara, kotu ta yi watsi da ita ƙarar abin takarar gwamnan shi Jihar shi Bello Malam Matawalle Maradin. Ta tabbatar da sahihanci da ingancin zaɓenci mai girma gwamnan jihar Zamfara ta sadar da Allah. So wannan hukunci shi ne bai ba shi Matawalle daɗi ba, ya daga ƙara zuwa ita kotun ɗaukar ƙara ta Abuja. Ita kuma ta yanke wannan hukunci wanda aka yanke ranar Alhamis ɗin ta gabata. Inda ta jinkiri shi hukuncin da ita kotun farko ta yi, da kuma ta yi umarni da cewa a je a yi sabon zaɓe kan gwamnan gaba ɗaya da wasu rungunoni da mazafu a tsakanin Bukuyum da Birnin Magaji. To kaga mu a matsayinmu na lauyoyi wannan ba wani abu ne mai tada hankali, tunda mun saba ganin haka nan a kulla nan a je can gaba a kwanci.
Amma kamar me ya takamaimai wanda ita kotu ta duba na warware wancan hukunci na baya a kujerar gwamnan Zamfara?
To ita kotu ta gamsa cewa ba a yi zaɓe nagartacce ba a ita Maradin local government. Sannan akwai inda ba a ma yi zaɓen ba gaba ɗaya, bana ta kai zaɓen kuma ba a tattara sakamakon zaɓen ba. Akwai inda an tattara sakamakon zaɓen kuma ba a faɗi sakamakon zaɓen ba. A tsakanin waɗannan ƙananan hukumomi guda uku, kamar Maradin ta yadda cewa an yi zaɓe, an tattara sakamakon zaɓe amma dai ba a haɗa da shi aka ƙirga ba. Kamar Bukuyum an tattara an yi zaɓe ba a tattara sakamakon zaɓe ba. Kamar Birnin Magaji ba a yi zaɓen ba gaba ɗaya. Kaga dukkan waɗannan abubuwa, waɗannan hujjoji su ne ita kotun ɗaukar ƙara ta dogara gare su, ta ce lallai zaɓen bai kammala ba saboda haka a dawo a sake kammala shi. To su waɗanda ita APC da PDP kowannen su yana da zaɓi ko su yadda da hukuncin ko kuma su ɗaukar ƙara. Idan PDP ta yadda da hukuncin ko ba fagen daga a sake fafata tsakanin ta da ita APC a waɗannan a wurare da ita kotu ta ambata. Idan ko ba ta yadda ba za ta garzaya ita kotun koli da ta yi furuci na kashi a kan abin da shafi wannan matsalar.
Kenan yanzu ba za a gudanar da zaɓen ba har sai idan kotun koli ta yanke hukunci idan aka je kotun.
Ya danganta daga matsayin da suka ɗauka, dole ne ya zama suna akan matsaya. Su da ita PDP da ita APC. A idan APC ta yadda cewa ta yadda da hukuncin a zo a yi zaɓe a waɗannan wurare, amma ita PDP ta ce ita ba ta gamsu ba, ita ɗaukar ƙara za ta dole ɗaukar ƙara za a yi. Haka idan ita APC ta ce ɗaukar ƙara za ta yi ba ta gamsu da hukuncin ba, ita PDP ta ce ita ta gamsu da hukuncin a zo a yi zaɓe, to ba zaɓe za a yi ba ɗaukar ƙara za a yi. To muddin ɗayansu ya furta yana so ya ɗauka ƙara, to babu magana zaɓe sai an je kotun koli ta tantance yadda ingancin abin, sannan in ta ba da umarni na zo a yi zaɓe sannan a zo a yi zaɓe.
Yanzu kamar idan aka yadda a yi sake zaɓen a kotun koli ko a wannan mataki, za a sauke gwamnan kenan a yi zaɓe koko yana kai ne za a gudanar da zaɓen?
Ya danganta, ita kotu za ta ba da umarni, ai kotu ce ta ƙarshe, doka ta ba ta dama na ta ba da consequential order kamar irin abin da aka yi lokacin 2019 da wanda aka ba shi gwamnan Matawalle. Kaga ai shi gwamnan Matawalle ba shi ke ƙara ba, bai cikin waɗanda ake GDP ba cikin masu ƙara ba, ake mai ƙara ba, ake da ake ƙara ba. Amma kuma kotu ta ba da consequential order, ta ba da wani umarni da zai kai ƙarshen matsalar don kar a samu wani saɓani ko wata falaka ta shugabanci. Ita ta boko tana da wannan hurumin da za ta ba da umarni su ce ga yadda za a yi. Kaga ba shi gaban kotu sai ya saurara a gani, an magana ta kai can ta fitina tabbatar da za ta ba da wannan consequential order ta faɗi yadda za a yi.
Duka kamar ƙananan hukumomin ne za a gabatar da zaɓe ga baki ɗaya, ƙaramar hukuma ko wasu gundumomi ne aka zaɓa?
Kamar ita Maradin, ita gaba ɗaya ƙaramar hukuma ce za a yi zaɓen gaba ɗaya. Tana da wasu guda goma, to duka waɗannan wasu guda goma su ne za a sake zaɓe a wurin. Sannan kamar ita Birnin Magaji, ina ganin kamar wasu ko gini ba a yi zaɓen ba saboda matsaloli na tsaro. kuma in ka duba kashi na 24 karamin kashi na 2 da na 3 ya ba ita hukumar zabe da ba ma cewa idan ta fahimci akwai matsala ko barazana ta tsaro ga kanta ko ga ma'aikatanta tana da dama ta abunan ta fasa yin zabe ko kuma ta jinkirta yin shazuwa wani lokaci kada tsaro zai samu yana ganin wannan shine ita ainihin amfani da shi yasa ba sai gudanar zabe wadancan wuraren ba na bukun.
Yanzu kamar in aka sake zabe za a hada waɗannan ƙuri'un ne da wa'incan na baya koko iya waɗannan ne za su ayyana cewa waye ya ci zabe?
Ai ce zabe za a yi. Ai an san abin da kowa ya samu ko wace local government. Ba ƙuri'a da shi mutum ne ya samu a muradin local government za a cire ta cikin ƙuri'a shi. Ƙuri'a da shi Dauda ya samu shi ma a muradin local government ita ma za a cire ta. To abin da duk ya rage to shine ainihin kura da kowannen sai samu kenan saboda haka duk abin da kowannen sai samu a maradin kuɗi ce za a kara mu yau kura shi yana da kura guda 10 aka koma aka kace baba ta ya samu kura a biyu ka kura shi ga mu 12 kenan shi ma wancan yana da kura guda 9 aka koma ya samu kura guda 6 ka kura 15 kenan.
To nan gaba kadan za ku ji yadda lamarin yake a jihar Plateau da kuma Nasarawa. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafin mu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofin mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ana iya sauraren mu ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Za ku iya sauraren shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da NAS FM akan mita 89.9 a Yolan Jihar Adamawa da Badagi Radio a Minan Jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a Jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da Haɗin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri Jihar Borno da kuma Alfijir Radio akan mita 91.5 a Katsinan Dukku da kuma Trust Radio a trustradio.com.ng. Madalla. Yanzu mu je jihar Plateau da kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta tsige gwamnan jihar Caleb Mutfwang inda kuma aka bayyana Nentawe Goshoe a matsayin halastaccen gwamnan jihar har ma aka umarci hukumar INEC da ta bada takardar shaidar lashe zabe ga ɗan takarar na APC. To ko me ya faru a jihar ta Plateau? Bari mu ji ta bakin masani shari'a.
Bari salawa Ishaq. To abin da yake gudana shine kome yake tafiya akwai dokoki da muhimmai da suke zuwa da sha'anin zabe. Akwai na farko dai babban doka ita ce tsarin mulki na Najeriya wato 1999 constitution wanda aka ɗan yin gyare-gyare da sauransu. Akwai doka ta biyu kuma muhimmai doka a kan sha'anin zabe ita ce dokar electoral act wacce aka saba ta zo a 2022. To sashi na 177 na tsarin mulkin Najeriya ya tanaji cewa wanda zai tsaya takarar gwamna akwai abubuwan da ake so ya zama ya cika su shaɗi da ake so ya cika. Na ɗaya shi ne zama ɗan Najeriya, na biyu shekarun shi sun kai, na uku yana da mafi ƙarancin takardar ilimi da ake buƙata, na hudu kuma zama na cewa wanda shi na hudu shi ne muhim abu shi ne zama na cewa jam'iyyar siyasa da aka santa a ƙasa take da rajista ita ta tsayar da shi takara. Wato kenan babu takarar zaman kai wato kamar independent candidacy kenan da ake magana a kai. So wannan ɓangaren kenan. Na biyu kuma shi ne dokar zaɓe ta ƙasa electoral act 2022 ta yi magana especially section 134 ya yi bayani cewa wanda ya tsaya takarar zaɓe aka kare shi zai iya kai ƙorafi zuwa ga tribunal wato kotun jin ƙorafin zaɓe zai iya kai kara akan dalilai kamar haka. Na daya sai ta ce idan korafin shi shine wanda aka ce ya aka ayyana ya ci zabe bai cancanci ya tsaya takarar zabe ba, to wannan shine alazan tsaka a cikin to waɗannan abubuwa su ne suka hadu suka yi tasiri a shari'ar gwamna da aka yi na jihar Plateau lokacin da aka yi zaben cike gurbi na mazaɓar majalisar majalisar wakilai na tarayya na mazaɓar basa da just not aka yi zaben wanda aka kara tsakanin ɗan takarar PDP wanda aka ce shi ya ci wani Daniel Aga da kuma shi wani ɗan takarar PRP mai suna Muhammad Adam Alƙali. So shi Muhammad Adam Alƙali sai ya shigar da ƙara a kotun zaɓe. Daga cikin ƙorafin shi shine jam'iyyar PDP bata kamata shiga cikin zaɓen ba saboda ba ta da tsari na shugabanni kuma bata bi umarnin kotu ba. To kafin nan ana haka kuma sai aka yi zaɓen duk da kafin wannan kai sai aka yi zaɓen ƙaramin hukumomi na jihar Plateau a ƙarshen a watan goma na 2021 ɗin. Sai hukumar zaben jihar Plateau sai ta ce ai ba ta bari PAP ta shiga cikin zaben ba saboda a fahimtarsu shine ba ta da tsarin shugabanni da za ta iya kawo ɗan takara.
Kenan dai barista, a takaice shi ma wannan hukunci na gwamna rashin shugabanci ne ya shafe shi kenan.
Dama abin da yake da ka san dole ɗan kawo maka bayan nan a fahimci abin yadda yake. To a takaice dai shine rashin cewa ba a bi oda na kotu na cewa ku je ku sake sabon zaɓe ku zaɓi ingantaccen shugabanni ba shi ya jawo aka rusa wannan zaɓen gwamna ɗin.
Wasu barista sai su ta cewa to ai su al'umma sun riga sun nuna ƙuri'unsu sun zaɓa, kamar suna mamakin ya za a yi laifin jam'iyya ko wani mutum ya shafe su bayan ga wanda suke so.
To abinda ya kamata a gane shi ne doka ce ta tsara yin zaɓen nan, kuma doka ce ita ce ga yadda za a ayyana wannan ya ci zaɓe, kuma dokan nan ita ce za ta ayyana cewa wane ya ci ko wane bai ci ba da sauransu. So wannan a kodin shi abinda ake abinda din ai doka ce kuma ta ce ga wani zai zo ya jefa kuri'a ga ranar jefa kuri'a ga kuma lokacin da za a buɗe rufin zaɓe ga lokacin da rufin zaɓe. So muna aikewa ne ayyuka ne da dokoki ba muna yi da san ranmu ba kawai. So doka ce kuma ta taranci cewa in an ce wani ya ci zaɓe wanda bai gamsu ba yana iya ɗauka yana iya zuwa ya kai ƙara ya kawo hujjoji ne dogaro da su bisa ga doka, kuma in ya kawo hujjoji za a iya rusa zaɓen wancan a ba wannan. So duk abin da ake wannan wato akwai akan ce hausawa shawarar shari'a saɓanin hankali. So wani lokaci al'umma sukan kalli abu ta fuska daban amma kuma inda shari'a ta kalli ta kalli abin daban.
Wato dai kamar barista kana so ka gaya ma al'umma cewa komai gaskiyar mutum idan har ya taka doka to babu wani sani ba sabo kenan.
Dama ita doka ba sani ba sabo ba. So wannan shi ne abin da yake faruwa. Ba wani ai in an duba ai a tarihi ba ya faru a jihar Zamfara a 2019 ba. Ai Zamfara APC ta ci Zamfara jihar Zamfara ta gwamna har ƴan majalisu da sauransu, amma saboda ita ba irin wannan shi ne irin wannan abu da ya faru da aka je kotun koli ta kore su dukansu, kuma aka ba jam'iyyar da ta zo ta biyu wannan yawanci jam'iyyar APC da anan jihar Zamfara. So ba wai sabon abu bane wannan din. To sai dai ka san shi a nan ɗan adam san rai ya mana yawa da kuma san kai. So in abu ya mana daɗi shi ne daidai, bai mana daɗi kuma daidai ba ne ba ya zarci ba.
Barista Lawal Ishaqa kenan daga jihar Plateau. To a jihar Nasarawa kuwa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ce ta kori gwamnan Nasarawa Abdullahi Sule na jam'iyyar APC, inda ta bayyana David Umbugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Alƙalai biyu a kotun dai sun ƙi amincewa da nasarar da gwamna Sule ya samu, yayin da ɗaya ya amince. Sai dai ya ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba, inda ake jiran hukunci daga yanzu zuwa kowane lokaci. To masu saurari, da haka shirin namu ya kammala. A madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awal Suleiman da Nana Khadija Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.